Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najer za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanin aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai a birnin Homs dake yammacin Syria jiya Asabar sun halaka mutane 42 ciki har da wani babban jami'in leken asirin tsaron ƙasa. Kungiyar rajin kare haƙƙin dan adam a Syria ta ce mahara da dama ne suka tarwatsa kansu daura da headquartercin hukumomin leken asirin tsaron ƙasa da kuma na soji. Wata kungiya mai alaka da Al-Qaida ta yi ikirarin kai hare-haren da kuma wasu mayakan, inda ta ce wasu mayakanta ne biyar suka afka ma wasu gundumomi masu tsananin matakan tsaro a tsakiyar birnin na Homs. Birnin ya kasance ƙarƙashin cikakken ikon gwamnati na kusan tsawon shekaru uku. Bashar Al-Jahwari, wani jami'in shiga tsakani a madadin gwamnati, ya gaya ma manema labarai cewa yana ganin an kai harin ne da nufin kawo cikas ga shirin tattaunawar zaman lafiya da za a yi a Geneva. Waɗannan hare-haren bama-baman da suka bararraka birnin Homs wani sako ne na 'yan ta'adda kan shirin na Geneva, kuma muna shaida ma kowa cewa an gane hakan, kuma wannan babban laifin ba zai wuce ba tare da wani martani ba a cewarsa. Jami'an sojin Iraki sun ce dakarun da ke samun goyon bayan Amurka na fuskantar matuƙar turjiya yayin da suke daɗa dannawa cikin rabin sashen birnin Mosul daga ta yamma, wanda shi ne kaɗai wurin da ya rage a hannun ISIS a Iraki. Laftana Kanar Abdul Amir Al-Muhammadawi yana wato ya gaya ma kamfanin dillancin labaran Faransa cewa da dama daga cikin bataliyoyin da suka kwato filin jirgin saman Mosul a yanzu suna dannawa zuwa tsakiyar birnin, inda suke fatan sake kwato karamin ofishin jakadancin Turkiya da kuma sauran gine-ginen gwamnati. Daesh wato ISIS na amfani da gidaje cike da farar hula a matsayin garkuwa, a cewar Al-Muhammadawi ga kafar labaran ta AFP. Mayakan sun kuma shiga cinna wuta kan tituna don ɓadda sawu, kuma sun shiga yafa zannuwa a saman matsattsun hanyoyin da suke bi a cikin birnin saboda kar a hango su daga jiragen sama na sintiri. Kafar labaran Urdawan Iraki ta bayar da wani rahoto da safiyar jiya Asabar cewa an kashe ɗaya daga cikin mai aiko mata labaran yaƙi yayin da take tura labaran yaƙi daga Mosul. To karfa a sha'aba, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shirin shugaban Amurka Donald Trump na ware dala tiriliyan ɗaya don gyara madafun gudanar da harkoki a ƙasar shi ne abinda gwamnonin jihohin ƙasar za su fara ja'a a kai yayin da suka taru a birnin Washington don tattaunawa ta kwanaki uku. Sauye-sauye a ɓangaren lafiya da ilimi da yaƙi da kwarmata bayanan yanar intanet su ne batutuwan da za a fara ja'a a kai a yayin tattaunawar ta shekara-shekara ta gwamnonin dukkan jam'iyyu ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira National Governors Association NGA. Gwamnan jihar California Jerry Brown ranar Juma'a ya bayar da sanarwar ware dala miliyan 300,437 don tunkarar ambaliyar ruwa da sauran matsaloli na bazata bayan fargabar da ta biyo bayan fashewar da wata babbar madatsar ruwa ta kusa yi a saboda cika, al'amarin da ya tilasta ma mutane wajen 200,000 tserewa daga muhallansu. A nan Amurka, an zaɓi tsohon sakataren ma'aikata Tom Perez a matsayin sabon shugaban jam'iyyar Democrat jiya Asabar, inda aka aza masa nauyin sake gina jam'iyyar da ta galabaita bayan cin zaɓen da ɗan Republican Donald Trump ya yi. Perez, wanda ya aiki ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama da kuma ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar Minnesota Keith Ellison, su ne suka kasance na gaba-gaba a takarar. Perez, wanda shi ne ɗan jinsin Latino na farko da zai riƙe wannan muƙamin, ya ci zaɓen da ƙuri'u 235 akasin 200. A fafatawar da akasari ke ganin an yi ne a fakaice tsakanin tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton da babban abokin karawarta Bernie Sanders. Nan da nan bayan zaben sai Perez ya naɗa Ellison mataimakinsa, kuma mambobin kwamitin zartarsuwar jam'iyyar sun amince da naɗin Ellison da ya yi. Perez, wanda ake masa ganin ɗan gaban goshin 'yan jigajigan jam'iyyar, iyayensa baƙaƙen fata ne masu ruwan Latino, wato Dominican da suka shigo ƙasar. Shi kuma Ellison, wanda mai ra'ayin sassauci ne, shi ne musulmin farko da aka zaɓa a Majalisar Tarayyar Amurka. Ƙasar Pakistan ta bayyana jiya Asabar cewa ta shiga tattaunawa da Afghanistan kan batun kafa wata 'yar runduna ta haɗin gwiwa ta yaƙi da ta'addanci da ke damun ƙasashen biyu, wanda akan ƙetara kan iyakokinsu ana aikatawa, kuma duka ɓangarorin biyu za su ɗau matsayi a hukumance mako mai zuwa. Sartas Aziz, mai baiwa Firayim Minista shawara kan harkokin waje, ya gaya manema labarai a Islamabad cewa zai ƙara tattaunawa kan wannan batu idan ya gamu da ministan harkokin wajen Afghanistan Salahuddin Rabbani a bayan fagen taron yankin wanda za a fara yau ɗin nan Lahadi a Islamabad. Ya ce Rabbani ya tabbatar masa cewa zai kasance a wannan taro na ƙasashe 10 na tattalin arziki tare da wasu manyan jami'an Afghanistan. Aziz ya ƙara da cewa ƙasashe biyun na ɗaukar ta'addanci a matsayin bala'in da ya shafe su bai ɗaya, don haka sun amince su haɗa kai wajen tunkarar al'amarin. Shugaba Donald Trump ya nuna ba zai halarci liyafar cin abinci ba da ƙungiyar masu wakiltar gidajen jaridu a fadar White House da akan yi na shekara-shekara, wadda wata babbar liyafa ce da shugabannin ƙasa sukan halarta saboda muhimmancinta a siyasance. Saura watanni biyu a yi wannan liyafar, to amma tuni Trump ya ɓarko labarin cewa ba zan halarci liyafar cin abinci ta ƙungiyar wakilan gidajen labarai na fadar White House ba ta wannan shekarar. Ina ma kowa fatan alheri da kuma fatan daren cin abinci mai kyau.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yada zango ne gaba ɗayansa a jihar Katsina, wadda tun lokacin da ta karɓi rigamar mulki daga gwamnatin babban jam'iyyar adawa ta PDP, kawo yanzu bata gudanar da zaben ƙananan hukumomi ba. Domin jin dalili da kuma matsayin sauran masu ruwa da tsaki a harkar zaben jihar, wakilin sashen Hausa Zaharuddin Sani Huntuwa ya tattauna da mutane daban-daban akan wannan batu. Da farko dai Zaharuddin ɗin ya sallama wa ofishin shugaban hukumar zaɓe ne na jihar, wanda idan ba ku manta ba a cikin shirin da ya gabata muka fara kawo muku kaɗan daga cikin dalilin da ya zayyana wa Zaharuddin ɗin, kuma akan wannan dalili ne yau za mu ɗora. Domin kuwa shugaban hukumar zaɓen na jihar Katsina Malam Ibrahim Bakoma Lumfashi ya ce rashin kuɗi na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa aka samu tsaiko a wannan zaɓen.
Sai Allah ya kawo mu wani lokacin da gwamnatin ta shigo, kuma abin da gwamnati ke samu ya yi rugurgu, ba ma ya yi ƙasa ba, ya yi rugurgu. Shi zaɓe kuma wani abu ne wanda ba ka iya shi dole sai da kuɗi. Ka gani akwai abubuwan da dole sai an yi ballot paper, sai an yi menene da sauran katattaka da sauran forms da sauran menene duka. Kuma duk in yanzu kana da jam'iyyoyi sun kai 100, kowanne dole suna ciki. Ka gani kuma kowace sai an mata irin abubuwan da take. To kaga ba ƙaramin abu ba ne. To wa'annan shirye-shiryen sai ake zaɓe, za mu yi zaɓe insha Allah. Kuma yanzu kusan ma mun kai ƙarshe na wajen shirye-shiryen. Abu kaɗan ne suka rage. to kuma ba ma wai wannan abubuwan ne suka rage ba actually kotun da su ɗan adawa suka je yawa to kaga yanzu mu in muka ce zamu zabe su suna cewa ai sun yi zabe kuma abin da suka kai kotu cewa zababbin chairman su suna nan ko kuma councilor su suna nan saboda haka kaga in muka zabe kaga kotu na iya cewa bamu da hujja saboda ana kalubalanta cewa ma waɗanda aka cire din har yanzu ma suna nan bai kamata a ce an cire su ba baka yin baka sa ma ciwo gishiri yanzu sun kai kotu suna kalubalanta wannan kai yanzu ka zo kai zabe dan kada ga dan yawa ba kotu yawa ka zo kai zabe amma kuma sakamakon wancan kotun da aka kai aka tabbatar cewa wa'ancan suri to wannan zaben da kai ina amfani shi ka gani so dole ka tsaya guda ya zama clear a san cewa eh wa'ancan anyar da an rushe su ba kowa to sai ka zo kai zabe dan a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali kowa ya wadatu
me kuke tsarawa wajen ganin cewa zabe ya zama karbabbe kuma ingantacce ga al'ummar jihar Katsina
yawa shi zaben nan dama ba har kawai aka ake da ka ake shi ba akwai dokokin shi ka gani akwai tsare-tsare wanda dole sai an bi su wa'annan dokokin sannan ka kammala da zaben nan bayan haka kuma shi yasa nake cewa wani lokacin aka yi zabe zaka ji wata siyasa ko kuma cewa iya ta ce ita tabbata shiga zaben ba to ni abin da nake gani wannan tsoro ne ai shiga za ku yi ayi da ku Allah bashi in ba ku gamsu ba sai ku ta kotu to amma kun ban in ma kuna tanwai cuta za ai ka bi macuci abin da ya ga dama ka kai ka kara mai gishiri ya samu abin da ya samu kamar yadda kuke cewa zabe bole in ma na din zai yi kai dan adawa ai kai ka bashi ba tunda ka ce baka shiga zaben to kaga sai na din shi da ya ga dama to ka gani to amma in aka bi dokoki aka bi tsari kamar yadda ainihin dokayyin zaben ta tanada to za ka ga ba a samu masa muskila ba kuma kamar yadda nake cewa ai shi zabe da an ce da a yi dama duk yadda za a shirya shi doka ce akwai dokar da tace sai ka ba mutane su jami'in nan sai ka ba su wani lokaci bayan ka ba su lokacin nan ka faɗi ranakun da kake zan kai zaben nan kai su kuma su yarda da cewa haka din ne sannan kuma su je su kuma su fara campaign din su bayan nan kai kuma kana nan yanzu kan duk muna da ofisoshi a kowace local government 34 din nan muna da electoral officers mu za mu je mu ga cewa sun tabbata sun shirya komai da komai akwai sensitive materials wanda su ba a yin su sai lokacin zabe to kaga wa'annan dole sai a zabe amma duk sauran shirye-shirye na tabbatar cewa komai order komai yana nan da wannan an shirya ka gani yanzu abin da rage kawai in wannan kotu ta kaji abin nan lokacin zabe ya zo kuma gwamnati na da isasshen kuɗi za a zabe nan ba sha Allah sai a zabe
ko ita wannan hukuma ta ku ta shirye amfani da na'urar tantance masu kada kura wato cartridge ko kuna da wani tsari na amfani da wannan cartridge
to na farko dai shi amfani da cartridge ba doka bace in ka ga dama kai amfani da shi in ba ga dama kai kada ka amfani shi amma sai dai akwai wani abu da ake nuna cewa shi amfani da shi yana kara ingancin zabe to kuma ka san shi amfani da cartridge wani abu ne wanda dole sai ka yi tare da mutane da yawa sai kana da dakin da zaka iya wannan abu abinda ake ce ma communication room wanda sai ka yi shi kuma cartridge din nan ba kai ke da su ba yau dai a kasar nan INEC kawai ke da su to dole in zaka yi sai ka je ka zauna da INEC kun tattauna sannan kuma su tsara yadda za su zo su koya ma mutanen ku yadda za a amfani da wannan kadiri zabe yana da amfani shi abin da yake hanawa yana hana a ringizon zabe idan ya kafce da mutum 100 a akwatin zabe so su za su yi zabe kaga idan ka samu ƙuri'a a wurin ta kai 101 ko 102 ko 103 to kaga wa'annan na bogi ne dole a toke su amma kana iya samun kasa da 100 kila wani wanda ya rijista bai zo ba kuma shi a dadin shi idan aka capture din data dinka to ko da fingerprint dinka bai accepting ba at least bio data dinka na ciki an san kana nan ka register to ka ji amfanin shi kuma na tabbatar da haka Allah decision ne wanda za mu yi yadda al'amura suka fasance to da mu iya wannan decision din mu amfani da shi in nidin ya jab amma ka san kamar nake gama shi ana amfani da shi ne side by side da kuma manual wanda ake so in case of answer
gane yadda aka dau lokaci ba gudanar da wannan zabe ba ko akwai irin wasu kalamai da kuke ga ma al'umma musamman irin wadanda suke a jami'in adawa domin hankalin su ya samu kwanciya
kwana da gaske ai bayan ma a ga musu sukan su sun sani ai su suka kai kotu to kaga dole su suke cewa sai an determine wannan case kai ai zabe to daya kenan bayan nan kuma mu kaga ai tun da aka zo abin da yasa ma kaga ina tauraron kamar an yi alƙawarin cewa ba ma alƙawari bane doka ce dole a yi zabe to amma shi zabe akwai yanayin da ake yin shi a ciki inda kana sai zama karbabbe to shine wannan yanayin su muke zama kauda
chairman akwai wasu jahohi da za ka ga su ma dai duk kowace jiha tana da irin wannan hukuma ta zabe mai zaman kanta to za ka ga wani lokaci jahohin nan in za su gudanar da zabe ba su ba da irin kwanakin nan 90 da aka ce a bada na doka to ku anan jiha Katsina kwanaki an taba yin haka a ita wannan hukuma ku a wannan gurin ya za ku yi da al'umma
idan ma ita hukuma ta bada abinda bai doka ba ta yadda da shi ba yan adawa za su je kotu kamar yadda aka yi a kwanaki biyu. Ko ba haka ba, hukuma ta ce ga yadda za ta yi. Mutane suka ga su ba haka suke ta, suka ce kotu, kuma kotu ta tilasta dole aka kara musu tayar ɗinnan. Ai, abu ne inda aka ce abu doka ne, to bin ta shi ne zama lafiya. Saboda me? Saboda in ka ce za ka yi don son zuciyarka, shi wanda yake ganin kayi wannan don ka cuce shi, ai, ba zai je kwanta ba. Kuma yana da inda zai je a share mai hawaye. Kamar yadda aka yi a nan jihar kwanakin, kai kaga sun je kotu, kuma kotu ta sa dole aka kara musu lokacin. Ka gani? So, kama ce wai za ka rage masa tayar ɗin, kai ma ba kai ba ka adalci. Saboda ka san mutane suna da ƴancin su je kotu.
Wani tabbaci za ka ba su al'umma waɗanda za su kaɗa ƙuri'un nan na zaɓen waɗanda za su jagorance su a ƙananan hukumi a wannan zaɓe da ake fata a yi? Da ganin cewa da wannan abu ya koranye a kotu, za ku zo ku gudanar da zaɓen nan cikin lokaci?
Ƙwarai da gaske. Ai, gudanar da zaɓe kamar yadda ga muka, wannan abu ne wanda lokacin ma da ake tafiya kowa san cewa za a zaɓen lokacin. Amma kamar yadda ga muka, wasu jihohin, ni na san jihar da ta yi shekara takwas ba ta zaɓi ƙaramin hukuma ba. Amma mu, insha Allahu, ba ta yiwa. Kuma ko mu nan kaɗan nan wancan gwamnatin da ta wuce, zaɓen da aka yi shekara nawa aka kafin a yi shi? 5 ko 6. To, ka gani? To, amma duk da lokacin ba a yi ƙorafi ba, kuma mu ga dalilan da ya sa ba a yi ba, kuma kowa san ga dalilan ya sanya. To, insha Allahu, ana waɗannan abubuwa na karanyewa, zaɓe na nan ta yi, kuma za a yi shi insha Allahu. Kuma za a yi zaɓe na fisi billahi da kowa zai gani, kuma kowa ya gamsu insha Allahu.
To, da zaharajin din kuma ya sallama wa shugaban jam'iyyar PDP Alhaji Salisu Yusuf Majigiri. Ya fara ce masa ne, jam'iyyar ta bar 'ya'yanta ne kawai ke korafin kin gudanar da zaben ƙananan hukumomi. Bai ganin 'ya'yan jam'iyyar za su fara zargin su shugabannin da yin biris da wannan batu?
Shi laifin ba daga nan yake ba. Wato, gaskiya al'amari shi ne a kan abin da ya shafi ƙananan hukumomi. Ya kamata a ce da sun bacci amomi da kansiloli sun gama tenuwarsu za ta ƙare a 6 ga watan Satumba ta hijira ta 2016. Idan da sun bari da ba su rushe ciyamomi da kansiloli ba da aka yi zaɓensu a wannan lokacin, da abin da ya kamata su bar su gama tenuwa ɗinsu. Kuma dama ita dokar zaɓen ta jihar Katsina wadda aka yi zaɓe a ƙarƙashinta ta ba da cewa hukumar zaɓe ta jihar Katsina za ta iya gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi kwana 30 ko 90 kafin ƙarewar wa'adin mulkin wannan ƙananan hukumomi. Saboda haka, idan da ita gwamnatin ta so, to da cikin watan 6 na shekara ta 2016 da wannan watan ne daidai su sake sabbin zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi, babu wani abu. Wannan ta jaza jam'iyyar PDP ta tafi kotu cewa ba wanda zai kori zaɓen mutane sai kotu. Sai kawai a ce yau wani ya zo ya ce ya rushe gwamna, ba zai ida tenuwar shi ba. Doka ta zaɓe kan shekara 4, haka doka ta zaɓi ciyamomi al'umma suka zaɓe su akan shekara 2. Wannan ya jaza aka je kotu. Amma da ba a rushe su ba, sai a jira lokacin wa'adin su ya ƙare, sai a yi zaɓe. Wannan shi ne dalilin mu na zuwa kotu. Da wa'adin mulkin su ya ƙare, ba mu da wani abu illa mu shiga zaɓe. So, mu ba mu da wani matsala illa iyaka haƙƙinmu muke nema.
Ana ta cewa ku ke kawo tsaiko dangane da gudanar da shi wannan zaɓe na ƙananan hukumomi, domin har yanzu abubuwa suna a kotu. Ita kuma jam'iyya mai mulki ta ce tana bin doka da oda ne, shi yasa har yanzu bata gudanar da wannan zabe ba. Me za ka ce?
Da tuni ta gama zaben ƙananan hukumomi, kamar yadda na faɗi maka, da ta bar su wa'adin su ya ƙare, ta yi zabe wajen June 2016, menene tsaikon? Wa zai hana? Mu mun hisan ai zaben ƙananan hukumomi, mun fi kowa san ai zaben ƙananan hukumomi, ko turin neman haƙƙi ne.
To, me fata ku ga ita hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Katsina?
Ba ka dora gini bisa me ake ce mai tubalin toka. Ai, wannan hukumar zabe ba ta iya wani abu sai an bi doka. Abinda kenan, ita hukumar zabe ba a ma kawo wurinta ba ai, bare ta yi wani bayani.
To, akwai wani bayani na ƙashin kanka matsayin ka na shugaban jam'iyyar PDP a jihar Katsina da za ka yi masu sauraron mu wanda ban tambaye ka ba?
To, abinda zan ce shine al'ummar jihar Katsina kar su manta jam'iyyar nan ta PDP har yanzu tana nan tare da su. To, muna fatan jam'iyyar PDP za ta ƙara haɗa kanta, kuma ta ƙara haɗa kanta har sau uku. Abinda ke akwai shine in an buga gabas aka ji an tare gabas a dawo a yamma, mutane su haɗa kansu, watanni kaɗan suka rage a kaɗa gangan zaɓe.
To, ita ma jam'iyyar APC mai mulki zaharajin ɗin bai ƙyale ta ba, domin ko ya tattauna da shugabanta Alhaji Shitu Shaibu Shitu, kuma ya fara ce masa ne, shin ina makomar kalaman gwamna mai cewa duk mai son zaɓe ya je nemi mutane?
To, mai girma gwamna abin da ya ce duk wanda ke son takara ya nemi mutane. Mutane su yi jojin su ɗauki abin da suke so, shi ma ɗaukar shi aka yi, shi sa ka zanna lahiya. Dallati in yi magana sai dai mu ɗauka a matsayin shi na mutum, ina iya yin kuskure, amma bai taɓa yin magana ba, muka yi dautar ɗin gaskiyanta wallahi. Saboda haka, wannan maganar da ka ji Dallatin nan, ni ma na gaya maka, mun ce duk mai son takara ya je ya nemi mutane. Siyasa ce za a yi demokuraɗiyya, za a yi ta jama'a ce.
Mutum Katsina, kana ga akwai wani tabbaci da za ka ba su al'umma musamman magoya bayanku? Na ganin cewa lallai da an kwarai wannan ƙara za a dawo a gudanar da wannan zaɓe.
To, ina baka tabbas, kotu ce kawai muke jira ta bada dama ko kuma wancan shari'a da NPDP suka shigar ta kwaranye so ba mu da problem so muna ba jama'a tabbas da yaddan Allah mu dai saboda abin da muke jira kadai wannan shari'ar da ake abin nan su gama in sun gama sai mu zo mu zanna kuma sai mu tsara itinerary sai mu bada sanarwa
to akwai sauran al'umma haka a wannan jiha da take kallon lallai da gangan ne kuka ke gudanar da wannan zabe watakila ba ku sauku taka doka shi yasa hayan zaben nan aka jinkirta shi to su sauran mutane da suke ganin cewa kwankin zabe to yanzu akwai wani kira da zaka gare su ko kuma nuni gare su na ganin cewa ba ku ne kuka hana wannan zabe ba doka ce kuke bi
ai wani nuni zani nuni zai ke duk bayan da ka tambaye ne maka bayani wanda yaji yake son maslaha ya gamsu fa lillahi alhamdu
To jiya ne aka gudanar da zaben kananan hukumomin jihar Gombe kuma an ce zabe ya tafi daidai sai dai abin da ba a rasa ba na harkan zabe. Don haka ku tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ainihin yadda wannan zabe ta kaya. Domin jin ainihin yadda zaben yanzu a madadin wakilin namu na jihar Katsina Zahradin Sani Huntuwa da bakin nasa ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
Ya Rabbana la tu'minna la tu'aka tanabi wa afu anna waghfir lana warhamna anta mawdina fansurna 'ala al-qawmi kafirin.
Allah ya saka.
Irin addu'an da wasu mazarsa galihu mazauna cikin birnin Maiduguri suke yi kenan lokacin da wani kungiya da ke harkan sarrafa iran shuki suka kawo musu kayayyakin tallafi. Dubban mutanen da dama ne da suka fada cikin halin haula'i sakamakon karancin abinci da kuma rashin muhalli. Cin boko haram ya haddasa yayin da wasu ke zuguna a sansanonin yan gudun hijira da gwamnati ta tanadar wasu kuma na fakewa ne a gidan yan uwa da abokan arziki wasu kuma na ma kafa garuruwa ne da kansu a wasu filayen mutane da ke cikin birnin Maiduguri inda suka nemi kana su dinga gina bukka don samun inda za su aje kafadar su ko kuma kare kansu daga zafin rana sannan kuma su shiga fafutukar abin da za su sa a baka sai dai yanzu ana dan samun cigaba na samun taimako daga wajen kungiyoyi masu zaman kansu musamman ma waɗanda nan gida ne Najeriya wanda suka baiwa irin waɗannan hanan kayayyakin tallafi kamar abin da ya shafi abinci da wuraren kwana wasu har da ma kayar sakawa Alhaji Ado Kibiya da yana ɗaya daga cikin ayan kungiyar da ke sarrafa iran shuka da ke tarayyar Najeriya wanda ma suka kawo irin waɗannan kayan tallafi ga mabukata da ke garin Maiduguri
kamar da ka sani wannan al'amari da ya faru ya shafi kowa so da kuma ganin kamar kowa ke bada gudunmawa mu ga ya dace mu ma ɗan kungiyar mu suka hada kuɗi domin a tallafawa musamman wanda suka sami wannan iftila'i na wannan abubuwa
za a iya bayyana kamar kiyasin nawa kayayyakin nawa kuka kawo
to abinda muka gaba daya kungiyarmu ta hada kuɗi akalla wajen miliyan 60 kusan za mu iya cewa nan mun kawo akalla fiye da rabi na wannan kuɗi da muka tara
sai dai ganin irin yawan mabukatan da kuma irin halin da jama'a suka fada za ka ga wani lokaci an doki tsawon lokaci ana kokarin daidaita al'amura kafin a soma rabon irin waɗannan kayayyaki yayin da wani lokacin ma har akan wahushe ne
Sunana Yakubu Deburo ni mutumin Borno mutumin Biyu ne waɗannan muna da kungiya na masu noma mu muke sarrafa iri mun zo mu taya ku so babu hayaniya in wani ya samu daya ma makwabcinka bai samu ba ku raba so ku yi hakuri
to ko me waɗanda suka amfana da wannan tallafi ke cewa ne
nayi farin ciki wallahi naji dadi wannan wallahi Allah amin amin mun gode
Allah mun gode ba su taimako Allah ya sa alheri Allah ya sa ya mayar mu gidanmu lafiya
to kaman da me da me aka baki ne
su shankafa da su pampas na samu Allah ya sa ka musu
garin irin wannan kunci da wahalar rayuwa da al'umman Najeriya suka fada ne dai yasa gwamnatin Najeriya bullo da wani shiri na horar da mata sanawoyi daban-daban da ta kudurni a duniyar cewa za ta horar da mata 10,000 a kowace jiha wanda kuma aka soma da gudanar da wannan shirin a jihar Borno kuma makon nan ne ma dai aka bude wannan taro a garin Maiduguri inda aka zabo mutane 150 da za a horar da su sanawoyi daban-daban a cewar kwamishinan ma'aikatar harkokin mata na jihar Borno wanda bulfanta Baba Shehu
kowane state a Najeriya mata 10,000
goma za su amfana. Federal Minister of Women Affairs da Bank of Industry su ne suna collaborating su tantance matan nan a koya musu sana'a sannan a zo a basu kudaden nan. Shine muka tantance mata daga local government su 150 ka buda musu za su koyi harkoki na hannu.
Kamar su wani za su amfana da wannan shiri ne.
Wanda suka rasa majajin su da wanda ma suka rasa gidajen su out of the 27 local government da muke da su ai bai wuce guda 7 wanda suna gidajen su ba. Amma kafin nan muna so mu koya musu sana'o'i abinda za su iya su yi.
Hajiya ya gana alƙali ita ce shugaban kungiyar gamayyar kungiyoyin mata na jihar Borno wanda zaka da suke da rajistan kungiyoyi fiye da 5,000.
Duka yunkurowa ake ana zaburowa a zo cikin state capital ne. Saboda haka adadin su ya karu. Amma kwanakin baya kaman wancan shekaran da ya wuce mu mun je mun kiyasta yaran da suka rasa iyayensu wanda suka rasa uba za su kai kaman 9,000 haka na yara wanda suka rasa duka biyu su ma dai akalla sai kai kaman 5,000 so ina ji sai fi 20,000 ko 20 da wani abu ma haka ai yanzu haka ka sai karu marayu da muke da su
kamar ku mata da kursa mazajin ku faɗa kai nawa ne tunda har kina da yaro daga cikin su ke ba
eh ina ɗaya daga cikin su insha Allah dan ni ma mai gida na din Boko Haram ne kashi wane 30,000
a cikin wanda suke cikin mai duburi ba
a cikin wanda suke mai duburi
ba wanda ma ba a san ma inda suke ba har yanzu akwai su
akwai matan da aka tafi da su akwai kuma wanda aka kashe mazajen su suna nan da basu shigo cikin Maiduguri ba wannan kawai na cikin Maiduguri ne nake gaya maka
ko a kwanakin baya ma dai na zarci wani anguwa da ake kira Shuwari Camp inda wasu daga cikin yan gudun hijira suka fito daga wasu kananan hukumomi suka dinga kafa zana a filayen mutane don su samu inda za su dinga daura kafkadar su
sanu ba kene mai wannan gida da ɗakin ki kenan ko to kamar watan ki nawa ma anan
ni yanzu ina da wata kusan 3 anan
na ga ma yadda kuke gidan kara ne haka gaba daya dukan kuma a cikin nan kun kai kam ku nawa ne
mun kai kaman mu 200 haka daga nan akwai wani su a wace
daga ina ji ka zo ni gari kenan
ni da na zo daga Bagane
to mai gidan ki fa
yana nan bai da lafiya bare iya shiga fita ba yana gidan dan uwan shi
kuna samun wani taimako anan
wallahi ba mu su ba mu samu komai muna nan muna tare da wahala sanyi ga nyuwa ga ishiruwar ruwan ma wahala muke shi mun fita ma har zagin iyaye mu suke tukuna mu samu guda daddaya ma mun lallaba sai dan mun samu mun tatta mu roƙo mutane sun taimaka mana sai mu samu abin da zamu sayar rawa mu sayi abinci mu ci
wannan kaman sansani naku kuka gina wannan gidajen karan da kanku ko kuma
kanmu muka gina mu matan da kanmu ne mu ne muka ja tsara kayan mu
to ko shi ma gwamnatin jihar Borno ko zarurun kashe tima yace ya fito su yawa irin waɗannan mutane
wanda suke zaune a gidan ƴan uwa da abokan arziki da gidan haya sun fi miliyan 1 a cikin garin Maiduguri wanda ba sa ma zan sanin gudun hijira wanda suna zaman kansu to su na fito sayawa don su ba taimakon da yake zuwa wajen su
wannan lamari dai ko kuma halin da al'umman jihar Borno suka fada wanda yake buƙatar ƙarin taimako daga kama daga gwamnatoci kungiyoyi masu zaman kansu da ma dai kokun al'umma don rage irin radadin da al'umman wannan yanki ke fama da shi Haruna Dauda biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai a birnin Homs dake yammacin Siriya jiya Asabar sun hallaka mutane 42 ciki har da wani babban jami'in leken asirin tsaron ƙasa. Jami'an sojin Iraki sun ce dakarun da ke samun goyon bayan Amurka na fuskantar matukar turjiya yayin da suke dada dannawa cikin rabin sashen birnin Mosul daga yamma wanda shine kadai wurin da ya rage a hannun kungiyar ISIS. Shirin shugaban Amurka Donald Trump na ware dala trillion ɗaya don gyara madafun gudanar da harkoki a ƙasar shine abin da gwamnonin jihohin ƙasar za su fi mai da hankali a kai a yayin da suka taru a birnin Washington don tattaunawa a wato na kwanaki uku game da abubuwan da suka shafi ƙasar. A nan Amurka an zaɓi tsohon sakataren ma'aikata Tom Perez a matsayin sabon shugaban jam'iyyar Democrat a jiya Asabar, inda aka aza masa nauyin sake gina jam'iyyar da ta galabaita bayan cin zaben da ɗan Republican Donald Trump ya yi.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah. inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu amma da sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.